Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, Sarfil Hashin Gumel ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji yadda ƴan bindiga ke ci gaba da addaba wasu yankuna a jihar Niger, Najeriya. Sai kuma shirin ciwon yamaci wanda Aisha Maz ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan zamu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun kasar Kamaru. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraron kuke kira ta waya kuna ajje mana. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ka cika kun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Shugaban Amurka Joe Biden ya yanke gwamnatin Russia daga harkokin kuɗi na ƙasa da ƙasa a ranar Talata, sannan ya ƙaƙaba wa manyan bankunan ta biyu takunkumi, inda ya ayyana shigar sojojinta cikin gabashin Ukraine a matsayin sabawa dokar ƙasa da ƙasa. A wani takaitaccen jawabi a Fadar White House zuwa ga Amurkawa, Biden ya ce ba da umarnin da shugaban Russia Vladimir Putin ya yi a ranar Litinin na tura dakarunsa a faɗin gabashin iyakar Ukraine zuwa lardunan Luhansk da Donetsk shine farkon mamayar Ukraine da Russia ke kokarin yi. A ranar Litinin Putin ya ayyana wasu larduna a zaman masu cin gashin kansu waɗanda ba sa ƙarƙashin Ukraine. Shugaban Amurka ya ce takunkumin zai yanke gwamnatin Russia daga samun kuɗaɗe daga yamma, sannan ya ɗau alƙawarin cewa Russia za ta ɗanɗana kudarta da wasu takunkumai masu yawa idan har sojojinta suka ci gaba da yamma cikin Ukraine.
And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further.
Idan har Russia ta ci gaba da mamayar da take yi, mu ma a shirye muke mu ƙara sabbin takunkumi. Shin waye ya ba Putin ikon ya ayyana wasu yankuna a matsayin sabbin ƙasashe waɗanda suka kasance mallakar makwabtansa? Wannan take dokar ƙasa da ƙasa ce ƙarara.
A ranar Litinin, yayin jawabi a Kremlin, Putin ya ayyana cewa Ukraine ba ta taɓa zama ƙasa mai ‘yancin kanta ba, sannan kuma mallakin babbar tarayyar Rasha mai tasiri ce ba ‘yar amshin shatan yamma ba ce. Firaminista Imran Khan na Pakistan yana shirin kai ziyara Rasha a ranar Laraba domin ganawa da shugaba Vladimir Putin, yayin da ƙasashen yamma ke Allah wadai da shugaban Rasha game da rikicin da yake ƙara kamari a Ukraine. Ministan harkokin wajen Pakistan ya ce Putin da Khan za su yi nazari kan dukkan dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu da ta hada da haɗin kai ta fuskar makamashi. Jami'ai a birnin Islamabad sun tsaya kai da fata cewa ziyarar Khan ta kwana biyu, wadda ita ce irinta ta farko cikin shekaru 23 da wani firaministan Pakistan zai kai Moscow, za a yi ta ne bisa gayyatar shugaba Putin. Kuma an shirya ta ne tun kafin wannan kikikaka da ake yi game da Ukraine. Khan ne shugaban wata ƙasar waje na farko da zai kai ziyara Moscow tun bayan da Putin ya yi na'am da 'yancin kan jamhuriyar Ukraine da Donetsk da Luhansk da suka ayyana ɓallewa. Lokacin da yake yin jawabi a jiya Talata ta gidan talabijin na RT mallakar gwamnatin Russia, Khan ya yi watsi da korafin da ake yi cewa ziyarar tashi tana da alaka da wata siyasar duniya a daidai wannan lokaci da Russia take zafafa tankiya a tsakaninta da Turai da kuma Amurka game da Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An samu mutane uku nan da suka kashe wani ba Amurke bakar fata mai suna Ahmad Abri ta hanyar amfani da bindiga da aikata babban laifin da ya shafi nuna kyama. A ranar Talata, wani ayarin masu taimakawa alkalai yin shari'a ya yanke wannan hukunci bayan da aka shafe wasu sa'o'i ana muhawara. Masu nazarin shari'ar sun gano cewa Greg da ɗansa Travis McMichael da makwabcinsu William Roddy Bryan sun aikata laifin keta haƙƙoƙin Abri a mummunan kisan da suka yi masa saboda shi baƙar fata ne. A lokacin da ake yin shari'ar, masu gabatar da ƙara sun nuna wasu sakonni na test-test kusan dozin biyu da kuma bayanai da aka yada ta kafofin sada zumunta, inda Travis McMichael da Brian suka yi amfani da kalaman nuna kyamar launin fata, sannan suka yi kalaman ɓatanci akan baƙar fata. Amma McMichael da Brian sun musanta cajin da ake yi masu na babban laifin nuna kyama. Lauyoyin da ke kare su sun ce mutanen uku ba su bi Abri da gudu ba don su kashe shi saboda launin fatarsa, amma sun yi gaggawa ne kawai, duk da yake bisa babban kuskure ne inda suka tsargu cewa Abri ya aikata wasu laifuka a unguwarsu.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda 'yan bindiga ke ci gaba da addaba wasu yankunan jihar Neja. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya ɗumana.
'Yan fashin daji na ci gaba da gallazawa mazauna yankunan karkara na jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Wannan al'amari dai yana yin sanadiyar jefa ɗaruruwan jama'a cikin wani yanayi na tsaka mai wuya a sakamakon ƙona masu gidaje da kuma aukawa matansu, da ma yin garkuwa da su da kuma kisan jama'a babu gaira babu dalili. Wasu daga cikin mazauna garuruwan Kumbashi da kuma Muburiya a yankin ƙaramar hukumar Mariga sun ce sun share kwanaki suna kan duwatsu a sakamakon mamayewar waɗannan ƴan bindiga tare ma da kona gidajensu.
Kwana kusan biyu kenan muna saman dutsen nan. Ibrahim ne yake cikin gari, ba fa ƴan banga ba ko wani wanda aka ce maka ga ya rike wata bindiga babu. Suna nan suna cikin banna watan yawa gare
su. Yanzu wa ba jami'an tsaro ne wurin ko ko menene matsala?
Na magana jami'an tsaro mu ma bamu san akwai gwamnati a kasar gaba. Yanzu da ranar ga magana da nake maka sun kwashe fiye da awa biyu a cikin garin nan suna addace su.
To ku mutanen garin kuna ina?
Mu muna bisa duki na gaya maka da mu da ɗiyanmu yunwa ta gallabe mu ma babu yanda zamu yi mu samu matsiya abinci ba magana kan mu muke ba.
Ka gaskiya abu ya kai ni da inda ya kai. Mu ma muna zaton wai babu gwamnati ma. Sam tsakanin da Allah da babu gwamnati domin akwai gwamnati jami'an tsaro haka ba za ta faru ba.
Yanzu nan da kuke akwai mata da yara?
A'udhu billahi min shaitan. Tun shekaran jiya muke kwana mu uku da yaran mu da iska ga mimi dukka a waje muke kwana.
To yanzu me kuke so a yi yanzu?
To so muke yi in dai akwai gwamnati mu san akwai ta.
Wannan matsala ta rashin tsaron dai ya sa shirin nan na cimma muradun ƙarni na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya wani jerin gwano a mina fadar gwamnatin jihar Niger domin nuna takaici akan yadda hare-haren ƴan ta'addan ke ƙara ƙamari a jihar Niger. Alhaji Babara shine shugaban shirin a jihar Niger.
Ƙudurinmu na cimma zaman lafiya a jihar Niger da ma Najeriya baki daya. Ina kuma sanya hannu da wannan dama in jajanta akan abin da ya faru na asaran dukiyoyi da rayuka da aka samu.
Jami'an tsaro da mahukumomi a jihar Niger sun ce suna kokari wajen shawo kan lamarin. In ji mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso.
Jihar Niger gaskiya hankali ya tashi. Gwamnati na kokari duk kokarin wanda zai yi ya zamanta wanda zai kare kuma ku kare haƙuri da gwamnati.
A yanzu dai lamarin karatun boko da macin kasuwannin ƙauyuka kusan sun tsaya cik a ilahirin yankunan da ke fama da wannan tashin hankali a jihar Niger. Al'amarin da ke matuƙar buƙatar kulawar gaggawa daga hukumomin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gai da Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Wani ƙwararre mai zaman kansa na Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam ya ce Rasha da China su ne ke ba wa sojojin Myanmar masu mulki makamai da suke amfani da su akan fararen hula. Jiya Talata, Tom Andrews, wakilin musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan haƙƙin jama'a a Myanmar, ya ba da wani cikakken rahoto game da irin makaman da ƙasashen biyu suke sayarwa sojojin tun shekarar 2018, ciki har da jiragen yaƙi da motoci masu sulke, makamai masu linzami da kuma fasahar tafi da gidanka ta tsaron ƙasa. Rahoton ya ce an yi hakan ne kuma da cikakkiyar masaniya cewa mai yiwuwa za a yi amfani da su don kai hari kan fararen hula. Rahoton ya kuma ayyana Sabiya a matsayin wadda take ba da umarnin yin safarin rokokin yaƙi zuwa sojojin Myanmar. Babu dai wani martani da China ko Myanmar ko kuma Sabiyar da suka mayar kan wannan ikirari. Ƙasashen China da Rasha wakilan dindindin ne na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. A ranar 1 ga watan Fabrairun shekarar 2021 ne sojojin Myanmar suka kwace mulki, inda suka tsare Aung San Suu Kyi, jagorar gwamnatin farar hular ƙasar, da wasu manyan jami'anta. Sojojin sun yi zargin an tafka maguɗi a zaben watan Nuwamba, wanda jam'iyyar Suu Kyi mai rajin demokuraɗiyya ta National League for Democracy ta samu gagarumar nasara akan jam'iyyar da'awar haɗin kai da ci gaba mai suna Union Solidarity and Development Party da take samun goyon bayan sojojin. India, ƙasar da aka mayar saniyar ware tun bayan da Taliban ta kwace mulki a Afghanistan, ta ce za ta ci gaba da yin dangantaka ta musamman da al'ummar Afghanistan. A jiya Talata, India ta aike wa Afghanistan kashin farko na alkama tan 50,000 da ta yi mata alkawari a ƙasar da fiye da rabin al'ummar ta suke fama da matsalar yunwa. Ana yin jigilar wannan hatsi ne ta cikin ƙasar Pakistan a yanayin da ba a taɓa ganin irinsa ba tsakanin abokan hamayya, inda suka tura bambanci da ke tsakanin su domin bada damar kayayyakin jin kai su isa ga jama'ar Afghanistan, kasar da rikici yayi wa kaca-kaca. Wani ayarin manyan motoci na Afghanistan su 50 dauke da tan 2,500 na alkama da wata alama mai cewa kyauta daga al'ummar India zuwa ga na Afghanistan. Yayi ban kwana da sakataren harkokin wajen India Harsh Vardhan Shringla a Attariwaga, wani garin iyakar India da Pakistan. Za a mika alkamar ga ofishin hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya da ke Jalalabad, wanda India ta kulla yarjejeniya da shi domin raba kayan agajin a Afghanistan.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Shirin zo muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da wannan lokaci kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha Mu'azu. A makon jiya, shirin namu ya karbi bakoncin malama Jamila Dawud, yar asalin kasar Ghana, da Hajiya Hafiza Usman daga jihar Kano, Najeriya, inda muka tattauna akan kalubalolin da mata suke fuskanta a yunkurin ganin sun yi fice a fannonin rayuwa. Kuma mun karkare akan bayanan Hajiya Hafiza Usman, inda take cewa
saboda ba kaman da ba, mun zan usun annabi suka sani, matan kuma iyayen su suka sani su kin ga dole ga cewa samu canji saboda mata suna taimaka ma iyayen su kuma suna taimaka ma iyayen su to wannan din ne sa mata su ga ruwa sa su su zama cewa suna relying akan kaza ko suna dependent akan su su musu komai ba komai ba ki ne mu dole su kin nema ma kanki inci ko ki karatu ko ki kama sana'a ko noma ne na jari da za ku yi samu kuɗi kenan.
To daga nan za mu dora a yau ai sauraro lafiya.
Kin nuna mahimmancin da ke akwai ga ya mace ta yi karatu ko ta nemi wani abu na dogaro amma kuma aure yana jawo mata cikas.
In ka lura sai ga akwai zawarawa akwai matan da mazajen su suka rasu suka bar su da ƴaƴa da yake ba ilimi ba sana'a ba komai in dai ba a samu mutum adili aka linka mai arzikin su yayi aiki da shi sai kaga arzikin ne shi ya lalace kaga mace ba komai ba ilimi koda an ba ta arzikin mijinta ne ko an ba ita da ƴaƴanta ne arzikin duka lalacewa zai sannan akwai wanda mijin ma ba wai yana da shi bane ana rayuwa ne na hand to mouth sai sa in miji yau ya fadi ya mutu sai su shiga halin kakani kai sa irin waɗanga masaloli ya kamata mu duba muna magancewa kuma in mace na kokarin ta samu ilimi ko ta yi koyi sana'a mu sani akwai pricing da maza ke biya su ma in dai macen aure ne komi cikin rayuwa akwai pricing da mutum ke biya in muka lura bangaren ma'aurata.
Haji Hafiza,
game da mace da aka sake ta tana da ƴaƴa kuma ita ta dauki nauyin ƴaƴa da kuma mace da mai gida ya mutu ya bar ta da ɗa ko ƴaƴa gaskiya babban aiki ne to kin ga dole mace za ta tashi ko tana so ko ba ta so to ta halin kakata nema ta ba yaran nan saboda tana nema ta rufa ma kanta asiri saboda wasu ƴaƴan ba su da fahimta ko ya kai ka ganar da su ba za su gane ba
to kin ga da yaro ya je shiga wani hali wanda ila mahaifin ya dan bata su da kashe-kashen kuɗi sai shi gani baya iya coping sai ya zama maka damuwa dole sai ka nema ka meeting up koda ba za ka meeting up ga fully abinda baban yake mai ba za ka so ka yi meeting up wani daga ciki saboda ka kare mutuncin shi ba wai it's easy bane gaskiya is something that is very difficult ka zama single mother ko kuma a widow da ɗa kuma ba wai ba su da ƴan uwa ba wanda ya rasu ko kuma zan ce baban ƴaƴan ba shi da ƴan uwa ba amma su ba su da niyya su taimaka da yawa su za ki gani abinda suke nema gadan ka kawai suke bukata so ba za su kula da ƴaƴan ba sai an samu masu tsoron Allah masu imani wa shine zaki gani sun sa maka hali su ce okay to za su kira wani yana makaranta fa ya butun kudin makaranta ya akai koda da gado akai kamata amma sai kiga zamanin yanzu zumuncin nan ya kare abinda ake bautawa shine kudi
to maza dai su aka sani da daukan noyin iyalansu amma bayanan ki ya nuna cewa wani lokaci yunkurin mata na fuskantar tasgaro sakamakon irin nauyin da maza suke dora musu
in dai ka aure mace mai aiki ya kamata wasu abubuwa gaskiya kana daga mata kafa saboda bai yiwuwa a ce mace mai aiki ta zama kaman a total housewife bai yiwuwa isa ya kamata ka dandaga mata kafa wasu ababa kana overlook in ba haka ba ba za a ci maguri ba in kuma ka kiya sai kaga ta masu ta gaji koda za ta kai inda take son ta kai kan ta kai an galabaita an wahala in ba yi sa'a ba ma ta kasa kaiwa wurin saboda an samu maza da yawa wani matan shi malamin makaranta ne wani matan shi ma'aikaciya ne ya san ga aikin da kai take yin ga lokacin da take zuwa aiki ga lokacin da take tashi wani she ya ce a ni karfe 3 da yamma nake son ki dawo gida tana mai gida mu karfe 4 muke tashi ta ce a ni dai karfe 3 nake so kaman you are asking for the impossible she sa wurin aiki an ba yi sa'a ba she a sallame ta akwai wanda matan shi ta shirya za ta aiki she ce a ina son ki dafa min farin shinkafa kuma lokaci ya kai za ta fita she sa muke ce ya kamata a riga daga musu kafa sai ce a ba ka ce kaza kake so na dafa a na saki hankali na farin shinkafa nake so wani gashi lokacin karatu na ko lokacin aiki na gashi ka ji ka ya ce a tankan abinda kike yi yafi auren ki muhimmanci to inda suke kai maudu'in kenan she kaga an bari mace ta masu ta galabaita bata san yanda za ta yi ba in take yi a tuhumance ta dama mata masu ilimi dama mata masu karatu dama mata ma'aikata sune ɗan ma'aino my right sune ba su biyayya sune ba su kaza ma mazajen su irin masalolin da mata ma'aikata ke samun kenan, kuma ba voices, ba wanda za ta fito ta yi magana, saboda ana tsoro a ce mata sun zo suna claim wasu ababen da bai kamata su claim ba.
Haji Hafiza, a bayananki na baya kin ambato matan filato, ko za ki mana ƙarin haske akan matan filato da kuma kasancewar ke ba yar filato ba ya aka yi kike bar mana misali da yan filato?
Dai magana matan filato sabili da ina ga yanzan ce rabin rayuwa na a can na yi shi, kuma ina da kawaye da yake yan filato ne su na ga inda suke kokarin nema. Amma a yanzu kam da yawa da na sani maza yan filato da kuma abokane yan uwan abokane na da na sassani suna kokarin neman nasu. Gaskiya har yanzu mata da yawa a hada da filato da ba filato ba, zaki gani su suke nema su rufa ma kansu asiri, mazan ko sun nema suna ma kansu. Naturally matan filato su Allah ya yi su masu san neman na kansu ko ta halin kaka. Wannan ina da abokane da zan yi shaida a kansu, saboda kin san a family and akwai competition, a society akwai competition, so guri ne da suke so su ga cewa kasu zama abun dariya a gari.
Hada aikin gida da neman na kai abu ne mai nauyin gaske. Kina ganin wannan na daga cikin abin da ke janyo koma bayan mata?
Wani sa'in ba a samun support a gida, ba encourage a gida. To da ana saura da rashin encouraging ne kawai, discouragement kawai ne, ba a mara ma mutum baya da ana saya daidai wannan kawai ne. Da ya dai sauki, don wata Allah ya riga ya yi ta, ta tun ta san abin da ta saka a gabanta. Tana son ta yi. To amma wani sa'in ana hadawa kuma ne da kuma mai kokarin a ga an taushe, an hana ci gaban. Akwai wani baba yanzu haka ya riga ya kasa ma kanshi da zaran yar shi ta kare secondary, senior high ko junior high, aure zai mata. Ta so ba ta so ba, tana da kamun kai ba ta da kamun kai, ya dace ta yi aure wannan shekarun, bai dace ta yi aure wannan shekarun ba, shi dai aure zai mata kawai. Saboda karatun ma ba wani amfani yake da shi ba, za ta yi karatu, ta yi jami'a, ta yi menene, ta gama ta je ta kare a kitchen. To ni dai a takaice ina ganin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fadi, wai hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba sun zama daidai kuwa? Ai ko kitchen ta shiga da ilminta, ai gara ta shiga ilimi a kitchen da ilimi, akan ta shiga ilimi ta shiga kitchen da jahilci, saboda jahilci babban cuta ne, jahilci babban ciwo ne. A ta tarbiyyar yara ana bukatan ilimi, da ilimi ake tarbiyyar da yara, da ilimi da wayewa da shi ake tarbiyyar da yara. Shi yasa irin gwagwarmaya da irin challenges da mata ke fuskanta kenan. Kaga mace tana son ta yi karatu, sha ce a aure za a miki. Kaga mace tana karatun, akwai masu boyewa su je makaranta saboda mazajensu sun hana su.
Haji Hafiza, mun dawo gare ki.
Mace da za ta ce tana jira sai mai kuɗi, tana neman gidan sauki, ta zama queen, zauna ta nada kafa inda hali a mata tausa, a sa ruwan wanka, a yi mata komai, inda hali ma a sa mata kaya a mata wanka. Kin ga irin waɗannan matan, in kika kula sai kiga sun ƙare a cikin matsala, saboda ba su da niyan komai. Kuma ta haka sai kiga maza mayo da rani za su zo at the end of the day, za su iya zuwa su yi hayan mota, za su iya zuwa su yi hayan sutura har turare. Akwai labarin da na ji haka, sai ya aure ki sai kiga cewa komai ƙarya ne, har gidan haya za a je a nuna a ce gidan da za a saki ke zai iya ma ya biya kuɗin hayan shekara ɗaya. To shekara ɗaya nan na ƙarewa za ku koma ku soma from the scratch. Ke kuma ki riga kin ayyana mu ranki cewa fa ke fa mai kuɗi kike so, sai kiga sai ki nemi saki ko kuma ki yi abin da zai sake ki, saboda ki fita ki je ki dada neman mai kuɗin. To me yake jawo haka? Saboda duk mace da take da tawakkali ga Allah, wanda Allah ya bata shine nata. So wani magana kina jira Allah ya baki mai kuɗi, in kika aure shi komai ya zo miki ta gidan sauki. There's no food for a lazy man. Sai dai in ba hanya ne da zaki fita ki nema, wannan is understandable. Amma wai a ce sai ki ce a'a ke ba zaki nema ba, to akwai matsala. Sai kiga irin waɗannan matan daga baya za su ƙare, wata za ki gani ta shiga wani irin rayuwar da za a dinga kai su turai da meme. Amma in kika ji irin abin da kuma suke yi, wallahi tallahi ba za ki sai su sule biyar ba.
To mai sauraro, gashi mun koro gangara amma kuma lokaci yayi halinsa, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe in Allah ya yarda za mu dawo da ci gaban shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abo, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu wani lafiya.
A gaida Aisha Mu'azu, yanzu kuma lokacin da Aula Garba zai kama ni sharhin jaridin kasar Kamaru.
Fara sai ga yana muna wannan mako ne da jaridar da ke kasar Jamhuriyar Kamaru an gaba ta mana cewa ci gaba da ake yi kan farfado da ake na hanyoyin kara kudaden jari a kamfanonin kasar Jamhuriyar Kamaru tun shekarar 2019 da aka fada cikin cutar nan ta coronavirus wanda ta yi wa duniya daurin kalangu. Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce yanzu kan ta shirya tsaf wajen ware waɗansu